نستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يو كانوا وتا شاء أكوغا وتا جماد الآخرة شكرة دبوتا شاء أكوغا نجيب شاء أكوغا شاهد دغوتن جماد الاخره شكاره 1443 هجره تمنزن سيره عند محمد صلى الله عليه وسلم دغ مكه زوا مدينه شيني كوما يداتي ده 17 غوتن دي شكاره 2222 شكاره ميلاديه ان وا زامو تشغبا ده كاراتو ني ان شاء الله تعالى ا تشكي لتاف مي البركه لتاف وقايه الانسان من الجن والشيطان واللفر وحيد عبد السلام بالي حفظه الله تعالى dan uwa idan ba manta ba a wancan sati da ya gabata mun tsaya ne a bayanai da malam ya koro mana game da marhaloli guda uku da malam ya bayyana wanda zai yi magani zai kiyaye su yace marhala ta farko ita ce kafin a fara magani marhala ta biyu shine shi maganin kansa marhala ta uku kuma shine bayan magani to alhamdulillah wancan sati ya gabatar mana da abin da ya kamata mai karatu ya kiyaye kafin ya fara magani wanda ya jiro mana wajen abubuwa guda 12 masu muhimmanci kwarai da gaske to yanzu kai tsaye insha Allah ta'ala zamu shiga al-marhalatu thaniya marhala ta biyu yace al-ilaj al-ilaj shine maganin ya maganin zai kasance lokacin da aka kiyaye waɗancan abubuwa mala yace awalan abu na farko shine tabau yadaka ala ra'sil maribi zaka dora hannuka akan mara lafiya wa taqra'u hadhihi al-ayati fi udnihi bitartil sannan sai ka karanta waɗannan ayoyi masu zuwa a kunnuwansa ko a kunnansa amma bitartilin da karatu kyakkyawa yadda Allah madaukakin sarki ya saukawa da annabin sa tsira da aminci su tabbata a gare shi ya ce masawaratil qur'ana tartilan ka karanta alqur'ani ka jeranta shi jerawa to irin wannan karatun ake so ayi karatu mai kyau wanda yake dauke da ka'idoji na karatun alqur'ani dan Allah madaukakin sarki ya saukar da alqur'anin sa ne ga annabin sa tsira da aminci su tabbata a gare shi kada ku manta annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ba shi kadai yayi kokarin koyon alqur'ani da kansa ba a'a malaika jibril aka turo masa ya rinka karantar da shi alqur'ani daya bayan daya sura bayan sura aya bayan aya haka alqur'ani ya rinka sauka kuma duk lokacin da ya sauka sai Allah madaukakin sarki ya turo malaika jibril ya zo ya koyar da shi ba shi ya koya da kansa ba amma annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi Allah madaukakin sarki ya gaya masa lokacin da yake kokarin maimaita abinda malaika jibril yake biya masa aka gaya masa cewa yayi a hankali bayan an gama karantar da shi Allah madaukakin sarki zai tattara masa shi a cikin kirjinsa ya ji ya rike shi gaba daya to saboda haka ya kasance mutun ya koyi alqur'anin ya iya karanta shi yadda ya kamata kafin ya zo ya zauna a gaban mara lafiya ce zai sa karatu to za ku ga yan uwa akwai ayoyi kusan da yawa ayoyin da malam ya kawo kusan ya dauko su ne daga surori mabambanta juna ga su nan kusan guda 16 ne ko 17 ga su nan malam ya kawo su to in muka ce zamu tsaya mu karanta ayoyin daya bayan daya mu ce zamu fassara to wannan wanda darasi ne kuma na musamman mai zaman kansa to amma dai abinda za a yi tunda ko kusan kowanne daya daga cikin mu da yawa daga cikin mu akwai littafi a gaban mu babban zan zaka kalmi shine ga ayoyin nan zan dan yi ishara zuwa gare su zan ce daga aya ta kaza zuwa aya ta kaza sura kaza illa iyakaci kowanne ɗaya daga cikin mu ya kamata ya kiyaye su idan so samu ne ka haddace su dan idan abin ya tashi kana so kai wani mara lafiya karatu ba buƙatar ka ce sai ka je ka ɗauko littafi ko kaji sai kaji ka dauko alqur'ani abin da ya kamata kawai shine sai ka fara karatu dukkanin su ba wasu ayoyi bane masu wahala karantawa ba kuma su wasu dogaye bane kwarai da gaske ta farko shine mutun zai a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ana so mutun ya rinka yin karatun da tarkilan kuma da karfi ake so a rinka yin karatun sannan ya kasance bakinka yana kusa da kunnan mara lafiya bakinka yana kusa da kunnan sai kasance ba karatun naka yana shiga cikin kunnan sa mubasharatan kai tsaye bayan ka dafa kansa sannan karatun kamar yadda na faɗa ba a zuci zaka rinka yin sa ba a'a da karfi zaka rinka yin sa yadda zai rinka fitowa sosai yana shiga jikin sa an kai ta'awizi basala sannan sai karanta suratul fatiha gaba ɗayan ta daga farko zuwa ƙarshe daga alhamdulillahi rabbil alamin zuwa ghairil maghdubi alaihim waladdallin kana karanta alhamdulillahi rabbil alamin arrahim da karfi haka kana yi yana shiga cikin kunnan sa sannan bayan ka gama sai ka ƙara wata duk tsakanin karatu da karatu zaka ringa a'udhu billahi minash shaitanir rajim idan ka gama suratul fatiha sai ka a'udhu billahi minash shaitanir rajim sai ka maimaita bismillah saboda sabo sura ya ka shiga sai ka karanta ayoyi guda biyar din farko na suratul baqara daga alif lam mim zuwa muflihuna haka ne ko yawwa aya biyar kenan alif lam zalika alkitabu la rayba fihi hudal lilmuttaqin zuwa ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihuna aya biyar kenan sannan na uku sai ka ƙara yin a'udhu billahi minash shaitanir rajim sai ka karanta aya ta 163 da ta 164 a cikin suratul baqara wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nasa wa ma anzalallahu minas sama'i min ma'in فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون زوانا وزه يوا سنن سيك قاري أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سيك كرنتا اتدي سورة البقرة آية تأريبيو دهم سن دبيرزو آية تأريبيو دهم سن دبكوي شين آية الكرسيو دكما ayoyi guda biyu da suke kusa da ita Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum zuwa karshen ta sai kuma ka ƙara da la ikraha fi din qad tabayyana ar-rushdu min al-ghayy faman yakfur bi taghut wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwati al-wuthqalan bi samalha wallahu samiun alim Allahu waliyyul ladina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur walladina kafaru awliya'uhum at-taghut yukhrijunahum min an-nuri ila dhulmat ulaika ashabun nar hum fiha khalidun shikena iyanan wajen ayoyi guda uku kenan da ayatul kursi da ayoyi guda biyu da suke kusa da ita daga nan sai kai ta'awizi sai kuma ka ƙara komawa aya ta ƙarshe guda biyu ƙarshe ko guda uku ƙarshe na suratul baqara daga kan amanar rasulu zuwa ƙarshen aya zuwa ƙarshen sura gaba daya amanar rasulu bima unzila ilayhi min rabbih har zuwa kan ghufranaka rabbana wa ilaykal masir ka gama da suratul baqara kenan waɗannan ayoyi su ake dauka a cikin suratul baqara daga kan farkon ayat suratul baqara zuwa nan wajen su ake dauka sannan na shida sai ka ƙara a'udhu billahi da bismillah sai kuma ka koma suratul ali imran ka dauko aya ta 17 ta 18 ta 19 shine shahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwal azizul hakim إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم وما يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب إيانا كدي سورة آل إمران سنن دي سيكا قارة شغات كين آل إمران آية تستن دا شدا زوا دا آية همسن دا هؤو زوا آية همسن دا شدا شيني فتن الله مأكوكين سركي إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على الأرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين دكم وجه تكي قسل إتاء ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المؤمنين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ودعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب وأنهم غداؤكم ثم سيك كرنتازو sannan sai ka tafi ta tara bayan ka ya uzu billahi minash shaitanir rajim sai ka dauko kuma aya ta 115 zuwa karshen suratul mu'minuna daga afa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'una fata'ala allahul malikul haqq لا إله إلا هو رب الأرش الكريم ما يدعو مع الله إلها آخر لا برهان زوال أرشان دي سورة كو تو نو مزان واندسك كرنتا سارم البتار زاكو غاني تسألكي أن تسألكي واسكو زاكو غاني إرسني مالا وهيد يأكو يتي إذن زاكي ومار لا بيا رقيا زاكا كرنتا مسا تو أما زاكو غاني أن تسألكي واسا أتكين أعراب أن تسألكي واتا أتكين يونوس أن تسألكي واتا أتكين داها da haka ne ko to wancan abin da yasa mallan ya kawo wadancan saboda wancan abu ne da yake da ta'alluki da sihiri ma'ana idan zakai wa mara lafiyan da shi sihiri ake masa to irin ruqiyar da zakai masa daban da wanda kuma shi ba sihiri ake masa ba aljani ne kawai shiga jikin sa dan ganin da makorin cutarwa yan uwa ina fata an fahimta to shi sa wadancan ayoyi guda uku suna da alaka ne da karya sihiri ko warware sihiri akwai ta cikin surati yunusa akwai ta cikin suratu a'raf akwai ta cikin suratu daha ta cikin suratu daha ita ce wa auhayna ila musa an alqi asako fa idha hiya talqaf ma yafikuna fa waqa alhaq wa batala ma kanu ya'maluna fa ghulibu hunalika wa anqalabu saqina wa alqi sahratu sajidina qalu amanna bi rabbil alamin to wannan ita ce ta cikin surati a'raf سيتا تكين سورة يونس إتت فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق باطلكم هكذا ولو كره المجرمون تو إيانا وجن كوي سنكم سيتا تكين سورة تاها وألقي ما في يمينك تلقف ما سنأوا إنما سنأوا kaidu sahiri wala yaflihu sahiru haisu atazuwa nan wajen to idan sihiri ne abin yana da alaka da sihiri an tabbatar ta hanyar bincike da tambayoyin da aka yi mara lafiyan ko maganganun da shi shedanin aljanin yayi a jikin sa to sai a ƙara da waɗannan ayoyi ina fata an fahimta yan uwa yawa sannan akwai ɗaya a cikin suratul baqara wattaba'u ma tatlu shayatin ita ba kawo ta anan ba ko to ita ma tana ciki wattaba'u ma tatlu shayatin ala mulki sulaiman ma kafara sulaiman walakin shayatin kafaru ita ma tana ciki idan ya kasance sihiri ne ina fata an fahimta yan uwa yawa saboda wani zai karanta wannan kuma ya karanta wancan sai ya ga akwai bambanci to wannan shine bambanci wannan aljani ya shiga jikin mutum ne haka kawai dan zalunci ko kuma dan ka cutar da shi baka sani ba ko dan sha'awa ko dan wani abu wancan kuma an turo aljanin ne ta hanyar boka da aka nemi yawa mara lafiyan sihiri ya cutar da shi to kowanne kuma ana so ya masa magani to yadda za a yi wannan magani daban yadda za a yi wannan magani daban ina fata an fahimta yan uwa yawa Allah ya samu dace sai a karanta wasafati na tarke na anan wajen wasafati a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wasafati safa zuwa aya 10 daga aya ta farko zuwa aya 10 illa man khatifal khatfata fa atba'ahu shihabun thaqib ita ce aya ta 10 to daga nan shikenan sai mutun ya dakata sai na 10 bayan mutun ya a'udhu billahi minash shaitanir rajim sai ya tafi suratul ahqab wa israfna ilayka nafara min aljin yastami'una alqur'ana falamma hadaruhu qalu ansitu daga ayata 29 zuwa ayata 32 har sai yazo kan wa man la yujib da'i allah falaysa bimu'jizin fil ardi wa laysa lahu min dunihi awliya ulaika fi dalalin mubin sai mutun ya tsaya a nan wajen sannan sai mutun ya tsallaka ya tafi cikin suratul rahman aya ta 33 zuwa aya ta 35 ya ma'sharal jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ard fanfudhu la tanfuduna illa bi sultan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadhiban yursalu alaykuma shuwadhum min narin wa nuhasun fala tantasiran fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadhiban fa idhan shaqqatis sama'u fa kanat wardatan kadhihan to malama bai kawo ta anan ba zuwa kawai rasulullahi alaikum za a tsaya cikin suratul rahman shikenan sannan sai na sha biyu bayan mutun ya a'udhu billahi minash shaitanir rajim sai ya tafi suratul hashr aya ta 21 zuwa aya ta 24 daga law anzalna hadhal qur'ana ala jabalin la ra'aytahu khashi'an zuwa karshe la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyatillahi wa tilka al amsalu nadribuha lin nasi la'allahum sai ka kawo nan huwa lawan guda uku shikenan ina fata an fahimta yan uwa sai na sha uku shine bayan mutun ya a'udhu billahi minash shaitanir rajim sai bismillah saboda farkon sura ne sai karanta qul uhiya ilayya annahu istama'a nafar min aljinni daga aya ta 1 zuwa aya ta 9 har mutun sai ya kawo anna kunna naq'udu minha maqa'ida lis-sam'i faman yastami' al-ana yajid lahu shihaban rasadan yawwa to iyanan zai tsaya daga aya ta 1 zuwa aya ta 9 sannan sai mutun ya kara a'udhu billahi bismillah sai ya karanta suratul ikhlas a'udhu billahi da bismillah suratul falaq a'udhu billahi da bismillah suratul nas ina fata an fahimta yan uwa to wannan sune ayoyin da akan yi ruqya da su ga mutumin da aljani ya shafe shi sai malam ya salam ba kasa ya ce wa qad sabaqa anna alhadisa alwarida fihi da'ifun yace ya tabbata ya riga ya gabata cewa hadisin da yazo da karanta waɗannan ayoyi akwai rawun da yake mai rauni a cikin sa wa min huna daga nan zamu san cewa fala yushtaratu at-taqidi biha ba za a shartanta cewa dole sai mutun ya karanta waɗannan ayoyin su kadai ba ko kuma lallai idan mutun bashi da lafiya aljanu ya shafe shi dole waɗannan ayoyin za a dauka a karanta falau raqa bi ghayriha da a ce mutun zai zo yi ruqya da wasu ayoyin ko surorin da ba waɗanda muka ambata ba fala mani afil qur'an malaci fala mani babu wani abin da zai hana ka fal qur'anu kulluhu shifa saboda alqur'ani dukkanin sa waraka ne dan ko abin da malaki so ya ga mana shine waɗannan ayoyi da ya kawo an kawo su ne a ta babin abin da malami suke cewa babu tajriba babin an jarraba an gwada an ga sun yi aiki dama abin da ya shafi magani galibi at tajriba ne an gwada an ga yayi saboda haka sai a ba wani dama shi ma yayi la'alla shi ma ya dace da irin abin da dan uwansa na baya ya dace da shi amma ba abin da ake cewa lallai nassi ne na alqur'ani ko hadisi ne ce dole idan zaka yi mara lafiya ruqya ka karanta waɗannan ayoyin da muka ambata ba a'a abin da ya kamata kowanne ɗaya daga cikin mai fahimta shine shi alqur'ani dukkanin sa waraka ne Allah ya ce wannan nazilu min alqur'ani ma huwa shifa'un wa rahmatun lil mu'min wa la yazidu adh-dhalimin illa khasara abin da yake a cikin alqur'ani Allah madaukakin sarki ce mun saukar da waraka a cikin sa sannan abu na biyu annabi tsira da aminci tsiyar tabbata a gare shi ya gaya wata mata cewa alijiha bi kitabillah ki mata magani da littafin Allah to shi sai malami suka ce alqur'ani dukkanin sa waraka ne idan ka dauka ka karanta shi zaka samu waraka to sai dai an samu wasu daga cikin malamai sun gwada waɗannan ayoyi kamar yadda mun samu a baya Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah kan karanta afa hasibtum annama khalaqnakum abathan ga marasa lafiya kamar yadda muka karanta a baya kuma ayat tai tasiri wa aljanin ya fita daga cikin mara lafiya to irin wannan ayoyin da aka samu suna tasiri wa aljanu to sai a rinka karanta su yanzu misalin da zan ba ku shine kamar ayatul kursi ayatul kursi wannan an karanta ta akan shedanu da yawa sosai kuma tai musu tasiri sannan amanar rasul ita ma tana tasiri galibi masu ruqya duk lokacin da kake ruqya idan kana karanta ayatul kursi zaka ga yadda mara lafin yake yi daban da sauran lokacin da kake karanta masa wasu ayoyi sannan wattaba umma tatlu shayatinu ala mulki sulaiman ita ma tana tasiri wa aljinu sosai duk lokacin da ka dauke ta kake karanta aljini zaka ga yadda yake girgiza da yadda yake fita daga hayyacinsa ya sha bamban hakanan afa hasibtum ita ma tana da tasiri kwarai da gaske hakanan waɗancan ayoyi guda surori guda ukun ƙasa na ƙarshe daga ikhlas zuwa nasi suma da suna tasiri hakanan sauran surorin suma da suna da tasiri saboda haka duk wanda mutum ya gwada ya ga tayi sai ya ta maimaitawa sai ya ta karantawa to amma dai malam ya kawo wannan a matsayin shi abinda ya jarraba ya gwada kuma ya ga sun yi aiki saboda haka babu laifi ka haddace waɗannan surorin ya kasance idan Allah madaukakin sarki ya sa ka tsinci kanka a cikin wanda za su yi wani mara lafiya karatu sai ya kasance ka karanta su ba buƙatar a ce sai ka je ka ɗauko alƙur'ani ka dawo kuma ka zo kana karantawa ya kasance ka haddace su kawai suna kanka da zarar abin ya tashi kawai sai a gabatar da abin da za a gabatar. Allah madaukakin sarki ya samu dace. Malai ce fa hadhihi ruqyatu. Wannan ruqya da muka ambata waɗannan surori da ayoyi to asiru alal jinni suna yin tasiri ga aljani imma bi tardin wa ib'ad ta hanyoyi guda biyu. Hanya ta farko ko dai su kore aljanin daga jikin mara lafiyar su nesanta shi daga jikinsa aw jazbin wa ihdari ko kuma su tunciko shi su jawo shi su halatto da shi wajen yayi magana a samu damar tattaunawa da shi. Natija guda biyu za a samu idan aka karanta waɗannan surori insha Allah ta'ala. Amma ku fahimta ƴan uwa, idan fa an kiyaye irin shari'an da muka ambata a baya, idan ya kasance an samu matsala wani lokaci za ka yi ta mai karatu mara lafiya karatu kai ka gaji wallahi yadda yake haka yake ba abin da zai canza. Kawai dan uwa da yake bada labari cewa wani mara lafiya wata mara lafiya yana mata karatu yayi mata karatu gashi tana alamun kamar jikinta yana jijjiga amma kuma bata jin komai. Aljanin ya ki zuwa yayi karatun sai ji kamar tana jijjiga amma kuma karatun ba aljani bai zo ba. Sai sai tambaye ta ce ki ji tsoron Allah a jikinki babu laya ko guru ko wani abu? Sai ta ce wallahi da akwai. Saboda haka sai ta bude wani bangare na jikinta ta dauko laya sai aka karba aka ji aka yadda layar. Yace wallahi yana ci gaba da karatu sai aljanin zai fara magana. Ina fata an fahimta. Wato irin abubuwan da aka ambata idan ba a kiyaye su ba mutum zai je ya sha wahala banza ne kawai. Shi yasa a kiyaye irin duk abin da zai taimaka wa shedanin ya ci gaba da zama a wajen da ake abubuwan ko kuma ya samu damar da zai kuye ko ya gudu ko abin da ya kamata aka tosa a kautar da shi. Shi yasa tun farko a satin da ya gabata malai ya kokare kama waɗannan abubuwan wanda ya kamata a ce duk an kiyaye su. To dole ne insha Allah ta'ala idan aka yi karatu ɗaya daga cikin abubuwan nan guda biyu zai faru. Ko dai aljanin ya gudu daga jikin mara lafiyar kawai ya kama gabansa saboda ya sha wahala ya fita daga jikin sa zaman kuma abin da ake bukata kenan. Ko kuma abu na biyu shine sai ya zo sai ya halatto sai ka ji kawai ya fara magana. To a lokacin kuma sai a tattauna da shi kuma a umarce shi da ya fita daga jikin mara lafiyar. Malai ce tardun wa ib'ad, abinda ake nufi da tardun wa ib'ad bi ma'ana tardul jinni min aljasadi qabla an yantika, shine a kori aljanin daga jikin mara lafiyar kafin ya farta kafin ya magana. Aw yatakallamu fayakfika Allahu sharrahu, ko kuma yayi magana sai Allah madaukakin sarki ya isar da kai sharrinsa. Wa jazbun wa ihdarun, abin da ake nufi jazbun wa ihdarun bi ma'ana zalzalatul jinni fil jasad, shine yadda aljanin zai rinka jijjiga yana shan wahala a jikin mara lafiyar. Wa bitiraruhu ila nutqi wa tahaddathu ma'aka, da kuma takuruwarsa da matsuwarsa da yayi magana ya tattauna da kai ya gaya maka abin da yake faruwa. Wa yajibu ala raqi, to a lokacin ya wajaba ga mai ruqiya ayyar qiya bi niyyati tard wal ib'ad amalan bi qawli nabi sallallahu alaihi wa sallam, ya wajaba ga duk wanda zai ruqiya yayi ruqiyar da niyyar koran shedanin yake sanyi da nesanta shi daga cikin mara lafiyar. Ba wai so kake aljanin yazo ku yi ta hira da shi ba, don wani ma sai kaga an zume da abin kawai filin hira hada ko radio ma ake a rinka recording ana tattauna da aljani. Gashi yana fadan shi duk ba haka ake bukata ba. Farko abin da ake bukata shine wannan bashi da lafiya aljani ya shiga jikinsa kai masa karatun alqur'ani aljanin ya fita, shine abin da ake bukata na farko kenan. Idan hakan ne ta kiyuwa shi shedanin ya ki tafiya dole sai an tattauna da shi. To sai a tattauna da shi domin a samu damar za a yi masa wa'azi a fadakar da shi Allah ya fita. Amma farko abin da ake bukata shine kai ruqiyar da niyyar aljanin kawai ya fita. Yace saboda amfani ko aiki da fadin annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi, yace la tatamannu liqa al'adui, kada ku rinka buratar, kada ku rinka burin haduwa da abokan gaba. Dan shi wannan shedanin da kake masa ruqiya ai abokin gaba ne, to kada ka rinka buri Allah hada mu da abokin gaba, wannan ba daidai bane. Bukhari da Muslim ne suka fitar da shi. Faqad qala Allah ta'ala, haqiqa Allah madaukakin sarki ya ce inna shaytana lakum adun, lalle fa shaytani maki ne a gare ku. To tunda shaytani maki ne a gare ku kada ka rinka burin haduwa da shi dan ku rinka tattauna ko kuna wata dogo hira da shi. Babban abin da ake bukata shine yazo ya fita daga cikin mara lafiyar nan, shikenan kai ka ci gaba da harkokin ka, shi ma mara lafiyar ya warke ci gaba da sabgogin sa. Saniyan malai ya ce abu na biyu, fa idha hadara aljinni, idan aljanin to yazo
ma'ana bai tafi kai tsaye ba, ya zo ya yi magana. Fa kaifa ta'rifuhu, ya za ka iya gane cewa aljanin ya zo? Don wato ‘yan uwa, akwai siffar da idan ka ga mutum, inda ka san yadda abin yake, da ka ga mutum ka san wannan ba shi kaɗai ba ne. Ina fatan fahimta ‘yan uwa, akwai yanayin da ka ga mutum kana ganinsa a yanayinsa ka san wannan akwai matsala a tattare da shi. To ya za ka iya gane aljanin ya zo, ko da bai magana ba, wani ba magana kawai zai ba. Amma kai idan aikinka ne za ka gane cewa to aljanin ya zo, kawai sai ka fara masa magana, waye kai, misali, waye kai. Ba gaya maka ya ce ya zo ba, amma da ka ga ya fara wasu abubuwa haka, to ka san yana jikin mara lafiya. Yanzu mara lafiyar ba shi ne, ba da shi kake magana ba, da shaidanin kake magana kenan. Na farko ma ya ce ta'rifu bi alamatin min hadhihi al'alamat, za ka iya gane aljani ya zo jikin mara lafiyar da wasu daga cikin waɗannan alamomi da za mu ambata. Na farko ya ce taghmidul aynain, za ka gane rirrintsa idonsa, yana rufe idonsa. An fahimta? Za ka gane rufe idonsa haka da ƙarfi. Aw shukhusihima, aw shukhusuhuma, ko kuma idanunsa nasa sun kakkafe, idanunsa kawai sun tsaya sun kakkafe haka. Aw tarafil aynaini tarfan shadidan, ko kaga idansa yayi warkilili ya koma gefe gaba daya, yayi harara garki da idansa gaba daya. Aw wada'ul yadaini 'ala al'ainaini, ko kuma kaga yana sa hannu yana rufe idan nasa ko kunnuwansa. Duk lokacin da kaga yana sa hannu yana rufe kunnuwansa, baya son karatun da kake yi, ko yana rufe idanuwansa, to alamu ne da suke nuna cewa shaydanin ya zo kenan. To a lokacin zaka iya gabatar da tambayoyin da zaka gabatar. Na biyu da zaka iya ganewa shine ri'shatun shadida fil jasad, shine jikinsa kawai ya rinka karkarwa, shi kadai ya rinka rawa, kawai kaga jikinsa yana rawa yana karkarwa. Aw ri'shatun khafifa fil atraf, ko kuma wani bangarori ne jikinsa ne zaka ga yana rawa, kawai kuma kaga dan yatsa guda ɗaya kawai sai karkarwa yake shi kadai. A wani lokaci babban dan yatsa na hannu kawai sai ga yana tarawa, ko kaga naman kafar mutum yana rawa shi kadai, ba taɓa shi aka yi ba komai ba, kuma ba shi sanyi yake ji ba. To wannan shi ma alamu ne da suke nuna cewa a shaidanin ya zo kenan. Abu na uku, intifabatun shadida, shi ne ya kasance ya shiga yanayi kamar mai zazzabi, kamar mai zazzabi, irin rawar ɗari da za a ga mai zazzabi yanayi, jikinsa ya yi zafi yana rawar ɗari. To shi ma da ka ga wannan alamu ne da yake nuna cewa shaidanin ya zo. Abu na huɗu shi ne siyahun wa sirah, shi ne kaga ya sa ihu da ƙara, shi ma wannan yana ɗaya daga cikin manyan dalilan da suke nuna cewa aljanin ya zo. Yana faruwa haka sosai, kawai kana cikin karatun sai ka ji an sa ihu ko an yi ƙara. To da ka ji wannan ƙara ko ihun, ka san shaidanin aljanin ya zo, sai ka fara gabatar da tambayoyin da za ka gabatar a gare shi. Abu na biyar ma ya ce at-tasrihu bismihi, wani lokacin kawai sai ka ji ya faɗi sunansa, ba tambayarsa kai ba komai, sai ka ji ya ce ni ne wani, ko kuma dan Allah ka daina ya magana dai, ka ji ya fito dan Allah ka daina, ba na son karatun nan, a tsaya zan fita, irin wannan maganganun. To kana jin wannan alamun, alamu da suke nuna cewa ya zo. Da wasu daga cikin alamu, ko kana cikin karatun ka ga ya tashi yana bige-bige, ko kuma kana cikin karatu kawai sai ga ya kilkile da dariya, shi ma irin wannan, ko ka ga yana ma wani irin kallo, na musamman irin kai ka gama din nan. To shi ma wannan dalilin ne da suke nuna cewa duk yana abin nan din, aljanin ya halatta a wajen. To da kaga irin wannan shikenan sai ka gabatar da abin da zaka gabatar. Malati salisan na uku, thumma tabda'u fi mukhatabatihi bi hadhihi al-as'ila. To sannan abu na uku, sai ka ci gaba da yi masa magana da waɗannan tambayoyi da zamu ambata. Na farko sai ka ce masmuk, me sunanka, wa ma diyanatuk, menene addininka, ma sababu dukhulika fi hadha aljasad, me dalilin da yasa ka shiga jikin wannan bawan Allah, hal ma'aka ghayruka ala hadha aljasad, shin kai kadai ne a jikinsa ko akwai wani tare da kai, hal ta'malu ma'a sahirin, shin kana aiki da mai sihiri ne, ma'ana aljani shaytanin boka ne turo ka wajen wannan ka shiga jikinsa, aina taskunu fil jasadi, a cikin jikin nasa ina kake zaune. Za ka gabatar da tambayoyi, ba waɗanda ne kaɗai tambayoyin da ake gabatarwa ba, suna da dama. Kuma ‘yan uwan fahimta, shi tambayar da za ka yi wa irin wannan shaidan da yake jikin mara lafiya ya danganta da shi irin amsar da yake baka. Ba lallai ne kawai yanzu misali a ce ka jira masa tambayoyin nan ba, yanzu misali in ka tambaye shi ka ce ya sunanka, ya ce ban sani ba, ba suna faɗa ba, ce ban sani ba, wani ma sai ya ɗura maka a sha. warai da gaske in ka tambaye shi ka ce ya sunanka sai dora maka asha me addininka ban sani ba kowanne akwai irin usulubin da zake masa gurgurdan yadda yake baka amsa gurgurdan tambayar da zaka yi masa to amma dai abin da yake da muhimmanci a cikin tambayoyin ɗan uwa shine ba wai sunansa ba ba wai addininsa ba abin da yake da muhimmanci shine me yasa ka shiga jikin sa yana da muhimmanci wannan meye dalilin da yasa ka shiga jikin sa idan ya gaya maka to a lokacin sai kai masa mu'amala kamar yadda zamu zo mu ambata a gaba insha Allahu ta'ala idan ya gaya maka cewa zaluntarsa akai ko zalunci shi yake sanyi ko boka ne ya turo shi to kowanne akwai irin mu'amalar da zakai masa wajen insha Allahu ta'ala kaga ya fita daga jikin sa zamu dakata anan insha Allahu ta'ala sai gobe zamu tsora akan na hudu kaifa ta'amalu ma'al jinni al-muslim ya zaka mu'amalanci irin aljinin da yake idan musulmi ne a jikin shi mara lafiya dan akwai buƙatar ka san aljinnin ma wannan iri ne shi a jikin sa musulmi ne ko ba musulmi bane Allah ma dukan sarki ya sa mu dace wa alaikum assalam wa rahmatullah akwai wanda kuma a cikin ruwa ke tarafin malaka na'am to yake cewa akwai wasu wanda su a ruwa suke karatu ko a ba mara lafiyar ya sha ko a wanke fuskarsa da shi duk wannan ya inganta za a yi amma a fahimta duk lokacin da mara lafiya aka ce akwai aljani a jikinsa idan aljanin ya riga ya shiga jikinsa to hanya mafi kyau wajen warware wannan abin da ke jikinsa shine a masa karatun alqur'ani ya masa ruqya a karanta masa alqur'ani amma a ba mara lafiya karatu ai masa karatu a cikin ruwa a bashi ya sha ko a wanke ko wanke fuskar sa da shi wannan shi ma duk babu laifi amma karatu shine hanya ta farko shine hanya ta farko da tafukowar shedani daga cikin dan adam din dan in ma ka bashi wanke fuskar sa ko ya sha to aljinin zai iya jin zafi ne kawai ya gudu a lokacin in ya je gama abin da zai wannan ruwan ya tafi shikenan kuma sai ya dawo jikin sa amma duk karatin shine karatin da zai insha Allah ta'ala in ya fita kenan to wannan shine a takaice na'am na'am to wannan barakallahu fika arama arama yace idan mace zaka yi wafa tunda an ce zaka dafa kanta to wasu daga cikin malamai su suna gani cewa in mace ce ba sai ka dafa kanta ba in mace ce ba sai ka dafa kanta ba kawai kai mata karatu wasu daga cikin malamai kamar shi wahid yana gani cewa ko da mace ce zaka iya dafa kanta kamar tunda abu ne da yake da alaka da magani kamar magani ne na larura to amma dai gaskiya ni ma na tafi akan cewa in dai mace ce ba buƙatar sai an dafa kanta ba dole bane karatu ne in ka kara bakinka a kusa da kunnanta kai mata shikenan yayi ba dole sai ka dafa kanta ba wannan ina gani zai fi nutsuwa kuma kai kanka zai fi ba kwanciyar hankali insha Allah ta'ala Allah ya sa mu dace abinda muka faɗi daidai na'am wa alaikum salam na'am gaskiya ne wannan tambaya dai ina gani tana cikin karatun da ya wuce ko cewa yi akwai wanda in za su yi rukiya sai su ce a sassauke hotun da ke jikin bango kun ga abala ya faɗa mana wannan satin da ya gabata ko yawa dama ɗaya daga cikin shine abin da na faɗa farkon karatun in za ka lura na ce ko da an yi karatun aljinin zai ƙi zuwa idan ya kasance ba a cika shari'an da aka ambata a baya ba to ai yana ɗaya daga cikin shari'an da aka ambata a baya shine idan akwai hoto sura to duk sai an cire saboda duk inda hoto yake irin wannan hoton mala'ikun rahama ba sa shigowa ɗaki to kaga kuma kana so mala'ikun rahama su kawo maka agaji ne wajen korawan ɗan shaɗanin aljanna to shi yasa sai kai ta karatun babu abin da zai faru ba wani tasiri to amma aka cire hotunan nan aka fitar da su aka wani abu mara kyau a fitar da shi muka ce in akwai wani namiji da yake shiga yake kama da kamance sai yana da mace ko mace mai kamance sai yana da namiji wajen shiga da sauransu a fitar da shi akwai wani abu na disco ko wani music da ake ji shi ma a fita da shi daddai abin da bai dace da shari'a ba a kautar da shi a wajen tunda taimakon Allah madaukakin sarki ake nema ba za ta yi muku ayi abin da ake neman taimakon Allah inda kuma ake saba wa Allah yawa akwai matsala saboda haka abu ne mai kyau in za a yi sai a cire da waɗannan abubuwan Allah ya da sai a samu abin da ake bukata Allah ya sa mu dace na'am idan Muharram maka ce wannan babu laifi ka dafa kanta wannan shi yafi kyau saboda shi dafa kan malamai suka ce yana da alaka da karatun yawa in ka dafa kan kamar karatun zai fi shiga kamar yadda su malaman dibbin suka faɗa idan Muharram maka ce babu laifi sai ka dafa kan to wannan babu wani abu insha Allah ta'ala Allah ya sa mu dace abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba daya kuskuren da muka yi Allah madaukakin sarki ya fi mana wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk na malu useni ya tana tada ni akwai